Sashin Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba, 19 ga watan Afrilun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanun labarai.
Ministan tsaron kasar Sin ya sha alwashin sai hadin kan sojin kasarsa da Rasha zuwa wani sabon mataki. Kamfanin Foxcorp da gidan talabijin na Fox News sun daidaita batun karar bata suna da kamfanin Dominion Voting Systems ya shigar. Shugaban kasar Iran jiya Talata ya sake nanata barazana ga Isra'ila a yayin da yake bikin ranar sojojin kasarsa na shekara-shekara.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da wani dalibi dan Najeriya a kasar Sudan inda ake gwamza fada a tsakanin sojojin kasar.
Maganan kariya a yanzu ai babu wani kariya da za a iya baka. Face fadakarwa da kuma iyayen yara su kwantarwa da yara hankali. Amma duk wani kariya gaskiya ba ma mu ba. Hatta ƴan kasan gaskiya babu wani kariya da za a iya baku.
A cikin shirin za ku ji fashin baki da Dr. Usman Bugaji wanda yake shiri akan harkokin yau da kullum. Yayi mana akan irin rawa da kungiyar tarayyar Afirka za ta iya takawa a rikicin da ake yi a Sudan.
Idan ita Afirka Union ko United Nations ba ta yi sauri ta kawo tsaida wannan fadan da rigimar ba, to zai kuma jawo wasu kasashe.
Kamar kowace safiyar Laraba, yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na zai gabatar. Akwai kuma karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara manyan gobe. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ministan tsaron kasar Sin ya sha alwashin kai hadin kan sojin kasarsa da Rasha zuwa wani sabon mataki. Farcin da ke nuna kara dankon zumunci tsakanin Rasha da Sin a daidai lokacin da ake fada a Ukraine. Ministan tsaron na kasar Sin Lin Shangfu ya tattauna da takwaran aikinsa na kasar Rasha Sergey Shoigu bayan halartar wata ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Lahadin da ta wuce a fadar Kremlin. Rundunar sojin kasashen Sin da Rasha za su aiwatar da yarjejeniyoyi da shugabannin kasashen suka cimma tare da fadada haɗin gwiwar soji da huɗa fasahar soja da cinikayyar makamai, injili a yayin buɗe taron ajiya Talata da Shoigu. Ya ƙara da cewa tabbas za mu ɗauke su zuwa wani sabon mataki. Mataimakiyar sakatare janaral ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a ranar Litinin da ta wuce cewa Majalisar na shirin shirya wani taro a cikin kwanaki masu zuwa domin tattauna batun amincewa da halaccin kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan. Tana mai jaddada buƙatar yin cuɗanya da waɗannan hukumomi masu tsatsauran ra'ayi. Kalaman na Amina Muhammad na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kungiyar Taliban Hibatullah Akhundzada ya sabunta ƙudurinsa jiya Talata domin cimma burinsa na sake fasalin addini da ɗabi'un al'ummar Afghanistan ta hanyar aiwatar da shari'ar musulunci ko shari'ar mai ƙarfi. Amina ta shaidawa masu sauraro a makarantar nazarin cuɗanyar jama'a da harkokin ƙasa da ƙasa ta Princeton ko Princeton School of Public and International Affairs cewa taron na ƙasa da ƙasa zai kawo wakilai na Afghanistan da ƙasarsa daban-daban na duniya zuwa teburin shawara da dai sauransu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamfanin Foxcorp da gidan talabijin na Fox News sun daidaita batun karar bata suna da kamfanin Dominion Voting System ya shigar, kamar yadda alkali da ke shari'a ya faɗa jiya Talata, domin gujewa wata babbar shari'a da ta jefa ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yaɗa labaran duniya cikin tsaka mai wuya. Kan yadda ya rika yaɗa labaran ƙarya na ikirarin maguɗi a zaben Amurka na 2020. An sanar da daidaitawar wadda ba a bayyana sharuɗanta ba nan take da misalin ƙarfe 11, inda aka zaɓi masu taimakawa alƙali yanke hukunci da safiyar jiya Talata, kuma an shirya fara shari'ar tare da jawabin buɗewa ranar jiya Talata. Kamfanin Dominion ya nemi diyyar dala biliyan 1.6 a cikin karar da aka shigar a shekarar 2021, inda alkalin babbar kotun Delaware Eric Davis ya jagoranci karar a Wilmington. Davis ya ba da umarnin dage shari'ar na kwana guda a ranar Litinin kafin jinkirin na jiya Talata, yayin da bangarorin biyu suka kulle yarjejeniya.
An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan babban birnin ƙasar Sudan Khartoum yana fuskantar ɓarin wuta na tsawon kwanaki hudu ya zuwa jiya Talata, duk da alƙawarin da ɓangarori masu faɗa da juna suka ɗauka na tsagaita buɗe wuta tsawon 20 wato sa'o'i 24. Kungiyar likitocin Sudan ta ce saboda mutane 180 ne suka mutu kana rikicin ya tilasta rufe wasu asibitoci, yayin da ƙasashe da dama suka fara tunanin ceto al'ummansu mazauna Sudan. Umar Faruk ɗan Najeriya ne kuma ɗalibi a ɗaya daga cikin jami'o'in Khartoum ya bayyana mana irin halin da suke ciki.
Gaskiya babu abin da za mu ce sai mu ce alhamdulillah. Alhamdulillah, so far tun daga lokacin da abin nan ya fara faruwa, ɗaliban mu mudi 'yan Najeriya babu kajirci ko da guda ɗaya. Duk da cewa za ka ji labarin cewa sojojin sun shiga cikin makarantun yara ko hostel ko wane ne, alhamdulillah babu mutum guda ɗaya. Gaskiya wanda aka yi mana reportin ya ji ciwo ko kuma wani abu ya same shi, gaskiya alhamdulillah.
Rigiman ne bai kai ta wurinku ba, ko da akwai wata kariya ce da aka baku ta musamman da yasa babu abin da ya taba wani?
Eto, gaskiya rigiman da yake wani bangare ne daban. To amma duk da cewa bangaren akwai ɗalibanmu, kamar kaga akwai jami'ar lefurkiya da yake shi yana kusa da headquarter na sojoji, so kaga akwai ɗaliban 'yan Najeriya sosai. Sannan akwai wajajen mujahidin, akwai hostel sun mata da na maza, akwai ɗalibanmu. So shi kuma gaskiya maganan kariya a yanzu ai babu wani kariya da za a iya baka, face faɗakarwa da kuma iyayen yara su kwantarwa da yara hankali, da kuma embassy da gwamnati su dinga sanarwa yara su kwantar da hankalinsu a dauki precautionary measures. Amma duk wani kariya gaskiya ba ma mu ba, hatta 'yan ƙasan gaskiya babu wani kariya da za a iya ba mutum tsakani da Allah. Akwai iyayen yara da yawa da hankalinsu ya tashi a gida, wa'insu suna kai rikishiri cikin magana tsakani da Allah, duk da wa'insu abubuwan bai kai haka ba. Akwai wajajen da babu komai, musamman kamar inda nake ni, mai hidin mu ji abin daga nesa.
To menene gargaɗi da kuke samu daga embassy na Najeriya a can Sudan?
Tsakani da Allah dai, as of now ni dai ban ga wani circular officially ya fito daga embassy ba. Wannan abin da yasa da yawa ɗalibai suke ta kuka, musamman ma ni, gaskiya ba mu ji daɗi ba a ce irin wannan abin ya faru, a ce gwamnatinmu na Najeriya bata yi announcing ko kuma ta fitar da wani shawarwari officially daga wajenta ga ɗalibanku ga yadda ya kamata ku yi, kuna buƙatar kaza ku yi kaza, musamman ma embassy.
To kuna samun zantawa da su ɗaliban Najeriya da suke jami'ar Afrikiya da ke kusa da headquarters sojojin?
Sosai. Sosai ma muna magana da su.
Me suke cewa, wani hali suke ciki?
Gaskiya babu wani matsala, dole dai akwai fargaba, musamman lokacin da aka ce sojojin sun shiga cikin wannan jami'a. Ko wani ɗalibi guda ɗaya wanda na kira, nake tambayansa ya ake ciki ke cewa sojojin sun shigo amma sun fita? Na tambaye shi halam cikin ɗalibanmu babu wani wanda abin ya taba, gaskiya ce mun bai taba. Kuma ita karan kanta jami'an gaskiya tana kokari tsakanin da Allah, saboda tana kokarin ba su abinci da kula da waɗansu abubuwa, gaskiya ba laifi, suna kokari.
To ya batun tunanin da wasu ke yi yadda za a iya a fidda ɗalibai a ƙetare da su kan iyakar Sudan da Misira?
Wallahi wannan dai ban sani ba, ni ma jita-jita ne. Amma kuma idan za a ƙetara, shin ta hanya za a ƙetara ko kuma ta airport? Idan ta airport ne dai babu wani airport da yake aiki yanzu a cikin Sudan. Idan kuma ta hanya ne, mu ɗalibai sama da 3,000 zuwa 4,000 ta ina za a ɗauki ɗalibai a ƙetare da su a yi wajen kwana da kwanaki a kai su Misira.
To menene kiranka ga hukumar Najeriya akan wannan ko kuma irin dauki da kuke da bukata daidai wannan lokacin?
Idan a ce gwamnati tana intervening, tana shiga al'amuran, tana bincike dalibai wani hali suke ciki, kaza da kaza da kaza ke faruwa, okay, za mu baku assistance ta waje kaza, in kuna bukatan taimako assistance in any way, ku contacting kaza, kamar yadda sauran kasashe suke. To kaga kowannan dalibai hankalin su zai sa ya kwanta. Kowannan iyayen yara daga Najeriya hankalin su zai sa ya dan kwanta, ko ba haka ba? To amma a ce shuru daga kasanka, wasu abubuwan ma za ka ga kamar mu ya zama mara abun kunya. Kamar nan ina zaune a gidana, akwai ƴan Cameroon, akwai ƴan Niger, akwai ƴan Kenya. Duka haikula ya fito daga gwamnatin kasansu da kuma embassy cewa idan suna bukatan assistance da contacting number kaza da kaza da kaza officially, amma mu ba.
Umar Faruku ke dan ɗan Najeriya kuma ɗalibi a Khartoum. Ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron mu da suka gabata wato akan shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ga baballe da ci gaban labaran duniya.
Shugaban ƙasar Iran a jiya Talata ya sake nanata barazana ga Isra'ila a yayin da yake bikin ranar sojojin ƙasar na shekara-shekara, sai dai kuma ya kaucewa sukar Saudiya, yayin da Tehran ke neman ganin an sasanta da masarautar. Kalaman na Ibrahim Raisi sun zo ne a daidai lokacin da jiragen yaƙi da jirage masu saukar ungulu ke ta shawagi a cikin birnin Tehran, yayin da jiragen ruwan yaƙi na ƙarƙashin teku ke tafiya a cikin ruwa a lokacin wani biki da gidan talabijin na ƙasar ya nuna kai tsaye. Ranar bikin sojojin Iran na yau da kullum ne, ba na dakarun juyin jihalin musulunci ba, waɗanda dakarun su ke aiki a faɗin yankin gabas da tsakiya da kuma taimakon ƙungiyoyin mayaka masu ƙawance da Iran kamar ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon. Har ila yau dakarun kuma suna yawan arangama da sojojin ruwan Amurka. Daga ƙarshe, ƙasar Sin ta sanar jiya Talata da sabbin bayanai na takunkumin da ta sanar da ƙaƙa ba su a baya kan wasu kamfanonin ƙera makamai na Amurka guda biyu, ci har da hana kamfanonin ƙasar Sin yin kasuwanci da su. Ƙasar Sin ta ƙaƙaba takunkumin kasuwanci da saka hannun jari a watan Fabrairu a kan kamfanin Lockheed Martin da Raytheon Missiles and Defense, wani ɓangare na Raytheon Technologies Corp, saboda samar da makamai ga Taiwan, tsibiri mai cin gashin kansa da Sin take ikirarin nata ne. Ma'aikatar cinikayya ta ƙasar Sin a cikin wata sanarwa da ta fitar da yammacin jiya Talata ta ce takunkumin ya haɗa da hana fitar da kayayyaki da kamfanonin biyu daga Sin da zuwa Sin domin hana amfani da kayayyakin ƙasar Sin a harkokinsu na soja. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, har yanzu akan batun Sudan. A ranar Litinin, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake yin Allah wadai da ɓarkewar rikicin, kana ya kira ga shugaban sojin ƙasar Janar Abdel Fattah Burhan da kuma shugaban hukumar tsaro na musamman Muhammad Hamdan Dagalo da su gaggauta daina fadar domin maido da zaman lafiya da kuma fara tattaunawa. Dr. Usman Bugaji mai sharhi ne akan al'amuran yau da gobe a ƙasar Najeriya ya faɗa wa Alheri Grace Abdu cewa akwai buƙatar ƙungiyar tarayyar Afirka AU ta gaggauta ɗaukar matakin kawo ƙarshen rikicin. Ga dai yadda hirar tasu ta tafi.
Maslahar da ya kamata, kin ga an taɓa ambasada ɗin Amurka a cikin Khartoum ɗin, an kai mashi a hujumi amma dai ya tsira bai samu rauni ba. Amma an samu ambasada na ƙasashen Turai EU, European Union a gidansa, an kai masa mamaya, shi ma ɗin dai ya tsiran. Amma wannan zai sa kuma ƙasashen Amurka da ƙasashen Turai su shigo.
To kana ganin
in sun shigo, abin da wani ake gudu ya faru, dama Masar an ce ita ce ta bada jiragen yakin da ake wannan yakin kin ga ta shigo a ciki kenan ita Ethiopia ta aika da sako a cikin kasa babba a cikin jam'iyyar ko kungiyar da ake ce mai IGAD wato kasashe ne na Afirka ta gabas da kuma irin su Uganda da su Rwanda duk suna cikin IGAD su ma sun aika da sako amma ita ma ana ganin tana kamar goyen bayan shi wannan ya sunan shi Himmeti shi wancan bangaren to ala ayi hal idan ita Africa Union ko United Nations ba ta yi sauri ta kawo tsaye wato ta tsaida wannan fadan da rigimar ba to zai kuma jawo wasu kasashe to in sun shigo Allah ya kiyaye su ne tana iya zama wani babban wato a filin daga wanda kowace kasa za ta zo ta yi abin da take so
ya kake ganin makomar Sudan da kuma kasashe da ke makwabtaka da ita dangane da wannan lamari
to kasashen duk kowace yana da rashin kicin Chadi tana da nata rikicin kamar jika sani Uganda tana da nata rikicin su kansu su Kenya kina ganin da yanda ake ta dauki ba da yan kwanakin nan da su Odinga da su Ruto da makamantan waɗannan a Ethiopia ita ma saboda haka da wuya su din su rika su iya tada Sudan sai dai ma Allah ya kiyaye idan ba a kashe wannan wutar da wuri ba to yana iya kawo waɗannan kasashen su zama su ma wani kamar dandali ko kuma su ba da kafar da wata ƙasa da take da wani abu a Sudan din ta je ta kafa nata dandalin yakin ko kuma dandalin sojojin ita ma ta shiga wannan fada ma'ana yana iya watsuwa ya wuce ƙasar Sudan din ya shiga cikin ƙasashe makwabta kuma rigimar ta yi ma Afirka yawa kamar yadda ake gudu wani abu ne wanda yake kamar ana ganin shi karami idan ba a tashi tsaye ba aka yi maganin shi da wuri ana raɗe-raɗe mutane da aka kashe yanzu wanda yake farar hula mafi yawansu sun wuce 200 a jiya din nan da aka kididdig
Dr. Usman Bugaji kenan mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa da wasu jagororin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a Najeriya. Dangane da dambarwar da ta biyo bayan ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar na ranar 25 ga watan Fabrairu. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa cece ku ce sun biyo bayan ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Ko baya ga watsi da sakamakon zaben da manyan jam'iyyun siyasan kasar suka yi tare da yanke shawarar kalubalantar sa a gaban kotu. Hukumar tsaron Najeriya ta farin kaya wato DSS ta fitar da wata sanarwa. Inda take cewa ta gano wata makarkashiya da wasu 'yan siyasa ke shiryawa na ganin cewa ba a rantsar da Bola Ahmed Tinubu a matsayin sabon shugaban kasa ba a ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa. Wannan ne yasa wasu jigajigan tafiyar ta Bola Ahmed Tinubu gudanar da wani taron manema labarai na kasa da kasa a nan Washington DC a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan kwadago Festus Keyamo domin abin da suka kira fayyace wa duniya gaskiyar lamari. Da kuma kore shakku da ta baba da suka ce wasu 'yan siyasa na son haddasawa a zukatan 'yan Najeriya da ma al'ummomin ƙasa da ƙasa. A ƙarshen taron mun sami tattaunawa da ministan matasa da wasanni Sunday Dare wanda ke cikin tawagar ta APC da suka zo nan Amurka.
Kasantun da aka zabe na shugaban ƙasa Fabaru na 25th an shiga wani ali wanda bai kamata ba. So hansu sun ce zabe da yayi daidai ba. Amma mun sani cewa zaben ya bi doka na kasan mu. Mun ga ya kamata mu billo mu fita mu ga duk duniya da yan jarida cewa abin da ya faru an bi dilla-dilla an bi yanda ya kamata kuma wani ya ci zabe waye waje ci zabe shine Ashimaju Bola Tinubu mai takara a party jam'iyya na All Progressive Congress shine na farko sannan Atiku Abubakar daga jam'iyyar PDP sannan shi Peter Obi daga jam'iyyar Labour in ka duba kuma INEC ya bayar da certificate of return yanda ya kamata a cikin dokan mu na kasa constitution in Nigeria 1999 sannan a cikin electoral act namu na kasan mu INEC shine ya da izini da zabe about the results na zabe sannan about the certificate of return so bande Ahmed Bola Tinubu da ya ci zabe shine president elect shine shugaba na gaba an ba duk wanda sun ci zabe senatoci gidanadata House of Representatives, House of Assembly dukkan su sun ansa certificate of return nasu to an yi an gama abin da ya rage shine in baka yadda ba doka ya ce ka koma tribunal ko ka je kotu abin da mun so mun ga mu sanar cewa Nigeria mun gode wa shugaba President Muhammadu Buhari shugaban Nigeria ya cika alkahari ya ce ya sa hannu electoral act da ba mu taba samu ba through electronic voting beavers nan ya aiki fa 88% ta aiki ba mu taba samu zabe kamar wannan ba
amma wasu daga cikin yan takara sun yi korafi dangane da musamman zaben shugaban kasa saboda kasa saka sakamakon zabe tun daga matakan rumfunan zabe kamar yadda aka yi musu alkawari sai daga baya aka zo aka sa wanda suna ganin cewa kamar an yadda abubuwan da ba su dace ba kana a sa wannan sakamakon
to banda surutu ba ma zan tashi hankali su koma kotu su je tribunal tribunal ya fara yake tun da in suna da evidence su kawo shikenan
akwai mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Party Dattin Ahmad wanda ya fito ya bayyana cewa kundin dokar zabe ta yi tanadin cewa dole sai mutum ya ci kashi 25 a wasu jihohi da kuma babban birnin tarayya Abuja wanda sai yana ganin cewa dan takarar ku na jam'iyyar APC bai ci babban birnin tarayya Abuja ba saboda haka bai cancanta a ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zabe bale a bashi wannan takardar territory
wannan rashin ganewa doka ne ba inganta ba Samson in ka duba dokan an ce 25 states 25 da Abuja abin da yake nufi shine Abuja shi ma kaman jihar ce so in ka gane dokan za su cewa Tinubu ya ci zabe yanda ya kamata kuma dakata INEC suna da lawyer da yawa akwai senior advocates of Nigeria da yawa da suka duba wannan abu an ba su shawara kafin a bada sanarwa kafin a bada certificate of return Martin Tinubu an zona an zare an duba cewa me constitution dokan mu ya faɗa kuna INEC na electoral act an gan cewa lalle Ahmed Bola Tinubu ya cika abin da ya kamata ya cika ya shikenan abin da ya rige shine wanda bai yadda ba mun san cewa APC ya ci zabe shugaban kasa Tinubu yana jira ya zama president din namu shikenan za mu hadu mun fara addu'a ma a tribunal daga tribunal za mu je appeal court har supreme court ba wani zabe da aka yi Nigeria dai ba koma kotu ba ko tribunal babu
an sha fadin gwamnatin haɗin gwiwa a Najeriya wadda daga bisani dai takan dawo ta koma kamar maganar fatar baki kawai wadda za a hadu da hadajin iyon adawa da suka yi akwai yiwuwar wannan sabuwar
ta ban fuskanta wannan zai faru ba ka tuna fa shi Ashwaj Bonamet at Tinubu akwai ne rubutu da ya fidda mako ne uku da ya wuce ya ce shi fa sai ya hada gwamnati of national competence cewa zai duba duk Najeriya ya tara mutane da suna da ilimi su yi aiki wa Najeriya in an sa national unity a gaba za a sa mutane kawai don party don jam'iyyar ka duba duk national government national unity da muka hada lokacin MPN lokacin PDP ba su mana amfani ba amma ya ce zai tara national competence a yi ci gaba kenan
yanzu yana aka kwana dangane da shirye-shiryen miƙa mulki da kuma karɓar mulki ga sabuwar gwamnati
to an yi nesa an kafa transitional government an ga Tinubu da kawo mutane biyu a governor na Kebbi Bagudu akwai Wale Edun former commissioner din nashi a Lagos a jihar Lagos sannan akwai 13 subcommittees for the inauguration suna meeting, abubuwa suna tafiya. Muna jira ranar izo kawai a yi handover.
To yanzu wani irin mataki ne za a ce gwamnati za ta fara dauka shin kaman yadda aka shaji za ta gina ne daga inda wannan gwamnati ta dora koko a tana da sababbin tsare-tsare da ta zo ma 'yan Najeriya da su.
Ai ka sani cewa APC shine jihar shine jami'ar da yana mulki yanzu. Kuma Allah ya damana APC ya sake ci zabe. So an ce continuity za a ci gaba da abubuwa da ya kamata. APC tana da manifesto ko ba haka ba? Sabon president zai bi manifesto na APC, amma kuma shi ya gina action plan ta ya ce renewed hope. Zai duba abubuwa jami'an tsaro, zai duba abubuwa da ya shafe matasa, zai duba yadda za a dawo za mu samu wuta lantarki, zai duba rayuwar gona a gona. So ba za a samu babanci da yawa ba. Abinda muna bukata shine abubuwa guda uku Najeriya ke bukata yanzu. Ta farko wutan lantarki. In an samu wutan lantarki, su matasan mu za su iya fara sana'a. Ba za a jira sai gwamnatin tarayya ya ba su aiki ba, na farko kenan. Na biyu jami'an tsaro. Ya kamata an dawo da jami'an tsaro yadda ya kamata a take. Na uku, a ba wa matasa, don magana matasa ya shafe ne sosai, a ba su kudin da za su iya su fara sana'a. Medium scale, micro scale, su fara sana'a. Don suna da yawa, 95 million matasa suna nan, fiye da rabi a cikin su suna yawo ba aiki ba sana'a ba komai. Kuma matasa su ne za su gina mana Najeriya din namu da muna fuskanta.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga nan Washington DC.
Madalla yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki.
Salamu alaikum, sunana Amina Baba Iyali Kawu daga makarantar Darus Salam Jimeta Ayoda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala كتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأحبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirin na ƙarshe, labarai a takaice.
Ministan tsaron kasar Sin ya sha alwashin kai haɗin kan sojin ƙasarsa da Rasha zuwa wani sabon mataki, farcin da ke nuna ƙara danƙon zumunci tsakanin Rasha da Sin a daidai lokacin da ake faɗa a Ukraine. Mataimakiyar sakatare janar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a ranar Litinin da ta wuce cewa majalisar na shirin shirya wani taro a cikin kwanaki masu zuwa domin tattauna batun amincewa da halaccin ƙungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan. Tana mai jaddada buƙatar yin cuɗanya da waɗannan hukumomin masu tsatsauran ra'ayi.
To duka da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi, wato da misalin ƙarfe 8 kenan, a wagon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda zai zo ƙarfe 7 da wato agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri.
Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyarmu na wannan safiyar Mr. Carl. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alheri. Wassalamu.